Matakin wanda ke shafar fursunonin da kotu ta riga ta yanke hukunci a baya abu ne da ke takaita tsawon wa'adin zaman wakafi ga wani rukunin ƴan kaso, yayin da ta wani bangare abin ke baiwa wasu damar fita daga kurkuku kwata-kwata. Jigo a gamayyar kungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa Coalition Mondiale de Lutte contre la Peine de Mort Region Niger Alhaji Mustapha Kadi, wanne ya ba da matakin na ganin sa tamkar wata hanyar rage cinkoson jama'a a gidajen yari.
Lokaci zuwa lokaci in za a bikin sallar independence haka ko sallar jamhuriya, wannan doka dama ƴan kasu suna jiranta. Waɗansu daga ran nan ma sun fita da gidan kasu, waɗansu kuma hukuncin kawai kisa ne aka yi ma mutum sai abin ya sauko ƙasa, sai mutum Allah ya hidda shi da cikin wannan matsala. Har mai shekara 30 wata nan sai ka ga gashi nan an sake shi bai mai shekara 15 ba a cikin gidan kasu, tunda ba a son gidan kasu mutane suna yawa.
Yanayin lafiya na daga cikin manyan dalilan da ake amfani da su wajen tantance ƴan kasan da ya kamata su ci moriyar wannan tsari.
Kawal mutane masu ciwon farfadiya a cikin gidan kasu irin wannan ba a son shi, dan ana jini yana iya wani ya kamu ciwon tari wanda yake da shi ana mishi ahwa da a hidda shi daga cikin kaso. Da kwai kuma masu ciwon kansa, da kwai kawa yara kankana waɗanda ba su cika ba shekara 18 minor kenan, suna cikin waɗanda abin ya shafa. Da kuma waɗanda kawalar cizawa duk wanda a da shekara ya da shi fadin da bela ana iya sa shi cikin wannan ahwa. Mata waɗanda suka aihu masu ba da nono ko masu cikkuna, sai a ce su waɗannan za a yi musu ahwa.
Sassauta hukuncin kisa zuwa zaman kasan rai da rai, kamar yadda yake rubuce a takardar ahwar da shugaban majalisar SNSP Janar Tani ya saka wa hannu, abu ne da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke kallo da muhimmanci. Inji Abdul Nasir na Hantsi na makarantar demokradiyya.
Niger ta hau da hannu bisa kan takardar da aka ce ma Abolition de Peine de Mort, saboda abu ne wanda duka masu kare haƙƙin ɗan adam sun kaga bai cancanta ba a hana ma ɗan adam rayuwa don saboda laifi. Kuma da an san yanayin shari'a zai iya sakewa ko da akwai kuskure cikin shari'a wanda an kai ma hukuncin kisa, daga baya za a iya a gyara wannan shari'a.
Kasancewar matakin na zuwa a wani lokacin da ɗumbin 'yan siyasa ke kulle a gidajen yari daban-daban tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli, ya sa shugaban ƙungiyar farar hula ta SCR Sule Umaru an karar da hukumomin mulkin soja su dubi halin da waɗannan mutane ke ciki da idan rahama.
Idan sauƙi ake nema, ya kamata yau a samar da sauƙi ga waɗanda aka kama, musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake har kotu ta su da yawo ta umarci a saki wannan ɗanan shi. Don haka muna ganin babban alheri a yau a wannan ƙasa ta mu shine a diba waɗanda aka yi mariko waɗanda ba su da laifi a sake su.
To sai dai matakin akuwar bai shafi mutanen da aka kama da aikata manyan laifuka ba, irin su amfani da takardun bogi, cin hanci, halitta kuɗaɗen haram, ƙera kuɗaɗen jabu, handamar dukiyar ƙasa, fataucin miyagun ƙwari, ta'addanci da yi wa ƙasa zagon ƙasa da bautar da ɗan adam da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.